Masauraranmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sashen Hausa ke magana akan mitoci 60-25-16. Masauraranmu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo FM na BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masauraranmu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 18 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci. Fadar White House ta musanta ikirarin da gwamnatin Turkiyya ta yi na cewa shugaba Donald Trump na tunanin mika malamin addinin musulunci nan Fethullah Gulen. Wakilan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin.
Tokarin labaran kenan. Yau fa jamhuriyar Niger ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya.
Biki muna murna, Allah kara ba mu zama lahiya tsakaninmu da Nigeria da Niger.
Za kuma aji cewa ana nuna damuwa kan kudaden da Nigeria ke ci gaba da kashewa wajen shigo da man fetur shekara da shekaru. Yau
a gina waɗannan matakin mai domin a bar kashe waɗannan kudaden wurin bukatar mu. Muna da bukatar bandan kwarai da gaske.
Kamar kowace ranar Talata, Mustapha Nasir Batsari na tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masauraranmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci. Akan ƙaryar da ya yi wa masu binciken manyan laifuka na FBI game da hulɗarsa da ƙasar Rasha, yanzu dai ya rage wa alƙali Emmett Sullivan na kotun tarayya ya yanke hukunci ko Flynn ya tafi kurkuku. Amma kuma shugaban kwamitin binciken na musamman Robert Mueller ya ce hukuncin bai kamata ya haɗa da zaman gidan kurkuku ba. Lura da yadda cewa Flynn ya baiwa masu gabatar da ƙara cikakken haɗin kai. A wani labari na daban kuma, a jiya Litinin, tsohon daraktan hukumar bincike ta FBI James Comey ya cicciki shugaban Amurka Donald Trump akan ƙaryar da ya yi da kuma yi wa harkokin shari'a zagon ƙasa. Comey ya faɗa wa manema labarai bayan da ya ba da shaida a gaban kwamitin shari'a da na saƙo a saka ido akan harkokin gwamnati na Majalisar Wakilan Amurka cewa mutuncin hukumar bincike ta FBI ya zube saboda yadda shugaban ƙasa Amurka da shi da muƙarrabansa suke ƙarerayi akai-akai. Sakamakon irin waɗannan ƙarerayi, mutane da yawa masu mutunci sun yarda da wannan rashin gaskiya. Komi ya ce 'yan majalisun sun sake mayar da hankali akan yadda hukumar bincike ta FBI ta gudanar da bincike akan yadda Hillary Clinton ta yi amfani da email ɗinta a lokacin tana sakatariyar harkokin wajen ƙasa Amurka. A nan Amurka, Fadar White House ta musanta ikirarin da gwamnatin Turkiyya ta yi na cewa shugaba Donald Trump na tunanin mika malamin addinin musuluncin nan Fethullah Gulen ga ƙasar Turkiyya, malamin da ake nema ruwa a jallo. Wani babban jami'i a Fadar White House ya faɗa a jiya Litinin cewa yayin da suke ganawa da shugaba Erdogan na Turkiyya a taron kolin G20 na ƙasashe masu tattalin arziki da aka yi a Buenos Aires na ƙasar Argentina, shugaba Trump bai ce zai mika Fethullah Gulen ba. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya faɗa a tashar talabijin ta CNBC cewa shugaba Trump ya faɗa wa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan cewa Amurka na shirin mika Gulen tare da wasu mutane ga Turkiyya. Gulen dai yana gudun hijira ne a jihar Pennsylvania da ke nan Amurka. Turkiyya na zarginsa da kitsa yi wa Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Gulen ya musanta wannan zargi, amma Turkiya ta buƙaci Amurka ta maida mata shi. Amurka ta ce Turkiya ta gaza nuna mata ƙwararrun hujjoji da suka nuna cewa Gulen na da hannu wajen kitsa juyin mulkin. Cavusoglu ya ce ya ga wani ƙwararrun bincike da hukumar FBI ta yi da ya nuna yadda ƙungiyar Gulen ke kaucewa biyan haraji a Amurka. Shugaba Erdogan ya faɗa a makon da ya gabata cewa gwamnatinsa za ta fara auna waɗanda ke samarwa ƙungiyar Gulen kuɗi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wakilan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwari kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tattaunawar da ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da aka yi ta nan take dai ta sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba. Wakilai na musamman daga Afghanistan akan zaman neman sulhun, Zalmi Khalidzadi shi ne ya jagoranci tawagar Amurka a wajen zaman tattaunawar da ta haɗa da wakilai daga Pakistan da Afghanistan da Saudi Arabia da kuma ƙasar da ta karɓi baƙuncin taron. Abinda 'yan Taliban da jami'an ƙasar Pakistan suka faɗa wa muryar Amurka kenan. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya ce wakilan ƙungiyar sun yi magana da tawagar Amurka ne kawai, kuma ba su da niyyar yin magana da wani daga ɓangaren gwamnatin haɗin kan Afghanistan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana neman tallafin dala biliyan 2.7 billion domin taimakawa 'yan gudun hijirar Sudan ta kudu sama da miliyan da ke buƙatar agaji. 'Yan gudun hijirar a cewar hukumar na zaune a wani mawuyacin hali a wasu ƙasashe shida da ke makwabtaka da ƙasar, yayin da kuɗaɗen da ake amfani da su wajen tallafa musu ke gab da ƙarewa. Matsalar 'yan gudun hijirar Sudan ta kudu ita ce mafi girma a nahiyar Afirka, wacce kuma ke samun mafi ƙanƙantar kuɗaɗen tallafi. Hukumar ta bayyana cewa kashi 38 kaɗai cikin 100 na yekuwar neman taimakon dala biliyan 1.4 da ta nema aka samu, sai dai hukumar ta bayyana cewa zafin rikicin ƙasar ya kwanta saboda yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla a watan Satumba bayan da ƙasar ta kwashe shekaru 5 tana fama da yakin basasa.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yau fa jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. To amma saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfinmu, kafin mu je ga labarin cika shekaru 60 da jamhuriyar Nijar ke yi yau, za mu fara ne daga Najeriya, inda ake nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da kashe kuɗaɗe masu yawan gaske kan shigowa da man fetur daga ƙasashen waje, bayan kuwa Najeriya ƙasa ce mai ɗumbin arzikin man fetur. Alƙalumin baya-bayan nan sun nuna cewa cikin watanni 9 da suka gabata kawai, ƙasar ta kashe sama da naira triliyan 2.5 wajen shigowa da man fetur ɗin, wato daga watan Janairu zuwa watan Satumban wannan shekarar. Kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Aminu Sile, wanda ya ce
wannan kuɗi ba karamin kuɗi ne ba wanda zai kamata a ce duk wani mai kishin ƙasa ya ji ya girgiza akan yadda ake kashe su. Alhanin ƙasar da take da ɗumbin arzikin man fetur wanda ya kamata a ce ba ma shigo da shi take ba, tana fita da shi ma har zai isa ƙasashen da ke kewaye, wannan triliyan 2.5 kusan nawa da aka ce an kashe gaskiya abu ne wanda babu daɗi kwarai da gaske. In ka ji ya kamata a ce an yi amfani da wannan dama an gyara masana'antunmu, musamman su masana'antun man fetur ɗin kaman na LMNA da kuma na Port Harcourt da kuma na nan Kaduna. Ya kamata a ce an gyara waɗannan matatun man kwarai da gaske, kuma a ba da dama a gina kananan matatun mai waɗanda za su taimaka ma waɗannan manya-manyan wurin zai samun biyan bukatun 'yan Najeriya a kan mai ɗin. To abubuwan nan mu muka rasa gane kanshi, menene ke faruwa? Shin wanda suke tare da shugaban ƙasa ne ba su ba shi shawara, koko wanda suke tare da shi ne suke masa kafan kungulu wurin hana aiwatar da irin waɗannan matatun mai da ya ce za a yi? Kaga kwanakin baya ya faɗa ma 'yan Najeriya cewa za a kafa wasu ƙananan matatun mai a kudancin Najeriya nan, wato Chennai da Delta da ake cewa, kuma ya ba da go ahead za a gina matatan mai tare da taimakon kasar Niger a nan mashi. Amma sai kaga abubuwan suna ta kai komo, ba su ba aiwatar da su ba, kuma dai kaga kaman ana kasar kafan angulu. To ya kamata gaskiya gwamnati ta duba wannan abu ta tabbatar da cewa ta bari su, kuma jama'a su tabbatar sun ba gwamnati goyon baya a gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kuɗaɗe wurin buƙatar mu. Muna da buƙatar wannan ƙwarai da gaske. Abin da muke sha ya fi ƙarfin abin ma da mutane ke tunani a kullum a kowane rana. Domin ka duba Kaduna, ka duba Lagos, ka duba Kano, ka ga yadda ake zirga-zirga da hada-hada da motoci da sauran ƙarafan hawa, za ka gane ana shan man fetur mai yawan gaske a Najeriya. To dole ne mu tabbatar mun ba gwamnati goyon baya an kafa ƙananan matatun mai waɗanda kuma suke da hannu a cikin waɗannan ɗan abubuwan da ake zargi. Gwamnati ce ƙoƙari ta binciko su, ta hukunta su, jama'a su gan su, domin a ci gaba da gwagwarmayan da aka fito ana yi.
To Malam Amin, kamar yadda ka ce, ba mamaki wasu ne ke wa Buhari kafar ungulu dangane da niyyarsa ta kafa matatun mai don kawo ƙarshen shigowa da mai da ake yi daga ƙasashen waje. Wasu na alaƙanta haka da kamfanonin da ke zauracin wasu na kusa da shugaban ƙasa, ko wasu gwamnoni, ko wasu sanatoci suke kamun kafa wajen ganin cewar ba a gina waɗannan matatun ba, kuma ba a daina shigowa da mai daga ƙasashen waje ba. Don haka kamar yadda ka ce, ya kamata a yi bincike. Idan aka yi bincike aka gano su ɗin, wani mataki ka ga ya kamata a ɗauka kansu?
To ai ya kamata a hukunta su, wanda aka same shi dumu-dumu da maganar cin hanci, ko da haɗa kai da wata kamfani domin a ba shi cin hanci ta bayan gida domin a hana wani abubuwan da zai shafi jama'a, dole ne a fito da shi a hukunta shi. Kaga muna ta murna an fara gano mannan a gefen Gombe, a gefen Bauchi haka an fara haƙin nan. Muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi, muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi a gefen Chad yanzu tunda an fara samun zaman lafiya. To kaga ya kamata a ce waɗannan matatun mai yanzu ma maganar gina su ake a nan area, waɗanda za su iya tallafa mana ɓangaren kawai da mai ma wanda zai za a samu sauƙi. So an gano su a cikin 'yan majalisu, ko an gano su a cikin 'yan majalisun dattawa, ko kuma an gano su a cikin gidan shugaban ƙasa, dole ne a fito da su, an yi bincike, a hukunta su, a ɗauki matakin da zai fitar da 'yan Najeriya a cikin wannan ƙangi da suke fama da shi na kullum cin hanci da rashawa. Yaƙi cinyewa, sai ka ji biliyan kaza ta biliyan kaza yana tafiya a banza, yana zuwa a jin wasu. Dole ne a hukunta su.
Shugaban ƙasa ka taimaka, dan Rasulullahi,
dan Allah, dan Rasulullahi.
A ɓangaren mayin fetur sun ga masifa, mun ga mayau
mijin Amina baban Tali.
Malam Aminu Salik kenan ya yi sharhi kan yadda Najeriya ke kashe kuɗi mai yawa kan shigo da man fetur. To kamar yadda aka ji, yau jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. To baya ga matashiyar da aka ji kan wannan rana mai muhimmanci a baya, yau kuma wakilinmu a Najeriya Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto kan yadda 'yan Nijar da ke Najeriya ke ganin wannan muhimmiyar rana. Ga rahoton.
To kamar yadda aka sani dai, yau jamhuriyar Nijar ake bikin zama jamhuriya, kuma 'yan jamhuriyar ta Nijar da ke zaune a nan Najeriya da kuma 'yan Najeriya ba a bar su a baya ba wajen taufa albarkacin bakunan su game da wannan biki da ake yi. Da farko gare da tare da wannan malami, ya sunanka malam?
Sunana Yusufa.
To daga wani bangare a Nijar?
Daga jihar Magarya.
To wani kira, akwai wani kira da za ka yi ko shawara ga gwamnati ga shi ake bikin samun 'yancin jamhuriya?
Ina da shawara niwa da zan yi, kaman ɓangaren hanya wadda ta taho daga mata mai zuwa Magarya. To nike fata dan Allah a ɗan duba mana ita, saboda mu ma mu samu ɗan albarkacin da gwamnati take bayarwa. Kuma bayan haka nan mu muna zaman karkara ne, kuma sai a ɗan ringa duba mu da bohol. Ni ina jihar Magarya, kuma sunan garinmu Dawon Bauchi.
To ya zaman ka yake a nan Najeriya?
To zamana lafiya lau, muna nan zaune da su lafiya lau. In muka zo sun san da mu, kuma hailo in za mu koma muna shaida musu za mu koma.
To malami na gaba ya sunanka?
Ni Malam Adamu sunana amma in ki ana ce na Awwa din na Awwa.
To a wani yanki kike a jamhuriyar Niger?
Jihar Magare nake.
To me zaka ce game da wannan biki da ake yi?
Oh biki muna murna Allah kara ba mu zama lafiya tsakanin mu da Nigeria da Niger. Mu mazauna karkara ne a Niger.
Akwai wani sako ga gwamnatin Niger na wajen batun raya karkara ko kuma tabbatar da tsaro?
Eh gaskiya kuma akwai sako sosai ma. Sakon da muke da shi muna roƙon gwamnatin Niger ta taimaka mana. Abu samu dai muna zaune a karkara. Karkara mu kuma akwai talauci sosai amma a dinga kula da ƙasar tamu. Akwai muna da dabbobi wanda muke ba ban ruwa muke ba ruwa haka da sauran su dai. A tana da mu ne wajen zabe kuma muna so mazaban mu a ƙara mata inganci da kyau. A dinga kula da mu.
To a waje ɗaya kuma na tuntubi wani dan Najeriya da yake zaman arziki da ƴan jamhuriyar Niger. Ya sunanka da farko?
Babasani.
To me zaka ce game da wannan biki da ake a jamhuriyar Niger?
Ina yi wa Niger murna har ma ga sun ga shugabar ƙasar mu saboda tsakanin mu da su da tarihi da kuma al'adunmu zama ɗaya ina musu murna Allah bangiji ya zamani Najeriya da Niger Allah bai maimaita musu ina mai shugaban ƙasar murna Allah bangiji ƙara mana lafiya kuma na masa fatan alheri
wasu ƴan Najeriya da kuma ƴan jamhuriyar ta Niger kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bikin samun ƴanci na jamhuriya da ake gudanarwa yau a ƙasar ta Niger tuni dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar wannan biki sakamakon goron gayyata daga shugaban Niger Muhammadu Yusufu. Najeriya da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger ta arewacin ƙasar sun kasance manyan ƙawayen juna inda al'ummomin ƙasashen ke zirga-zirga da kasuwanci a tsakaninsu. Ya zaka ma dai jamhuriyar ta Niger na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke taimakawa wajen samar da tsaro sakamakon hare-hare na 'yan bindiga da kuma ayyuka irin na masu garkuwa da mutane da ake yi a yankin arewacin Najeriya. Babin Yarjibirin Murya Amurka daga Lagos.
Ga gaida baban gida da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Mustafa Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasir Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji abinda manoman masara a Najeriya ke cewa akan wani yunkuri na shirin shigo da masara daga ƙasashen waje.
Kawo masaran nan daga waje ba wani abu zai haddasa ba illa kawo mana koma baya ya kare masaran mu ta gida.
Sannan za ku ji yadda farashin amfanin gona yake a Najeriya a daidai lokacin da shekara ta 2018 ke shirin karewa.
Yanzu masara ana sisuwa naira 7,750.
Buhu kenan.
Buhun masara.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a kwanakin baya ne kungiyar manoman masara da ma sarrafa ta a Najeriya ta kira wani taron manema labarai a Abuja domin nuna rashin amincewa da wani yunkuri da suka ce gwamnatin Najeriya na shirin yi na shigo da masara daga ƙasashen waje a Najeriya. To akan haka ne wakilin murya Amurka Zaharadini Sanifin Tuwa ya ji ta bakin shugaban kungiyar manoman masarar a Najeriya Bello Abubakar Annur Funtuwa domin yayi karin haske akan abin da suke nufi.
To alhamdulillah mun samu labarin cewa wasu kamfanoni marasa kishin ƙasa sun nemi gwamnati ta ba su dama su shigo da masara a ƙasar nan, wanda kuma mu a bisa ga yanayin masarar da aka noma bana a ƙasar nan muna ganin mun noma masarar da za ta wadaci ƙasar nan da duk wani kamfanin da zai buƙaci masara har ma mu yi rara mu hidda ta waje domin mun noma akalla manoman masara gaba daya kasar na a bisa ga kiyasi za a samu 10,000,000, wanda ko su duka abin da suke nema bai wuce 10,800,000 ba domin gwamnati ta kawo tsarirrika na a koma gona kuma an koma gona. To kaga kenan a ce kuma wani ya zo yanzu yana sai ya shigo da masara yana son ya kashe noman kenan, yana son kuma ya yi ma gwamnati zagon ƙasa. To dalilin da yasa muka kira wannan taro mun kira ne don mu fadakar da gwamnati, mu tabbatar da al'umma na ƙasa baki daya, mu fadakar da duniya cewa gafi abin da ke faruwa. Wasu na nema su gurgunta noma a ƙasar nan.
To kun yi wannan kira ga gwamnati, har yanzu ba ku ji wani abu da gwamnatin ba ita?
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, al'amura na gwamnati abu ne wanda yake in ka rubuta ka ba da takarda abu ne wanda za a zai bi mataki-mataki. Kuma alhamdulillah, bayan mun yi bayani da ƴan jaridu, mun rubuta takarda zuwa ga duk ofishin da ya dace, kuma muna nan muna bi sau da kafa don mu tabbatar da cewa lallai an dauki matakin da ya dace akan wannan al'amarin.
To wannan masara ba ku ganin aka kawta wani ƙari ne aka samu a ƙasa?
Kai kana da abin sha gidanka wanda yau da kuma kawo da ta dashi. To menene zai sa a ce sai an kawo maka wani daga wani waje? Kawo masaran nan daga waje ba wani abu zai haddasa ba, illa kawo mana koma baya ya kare masaran mu ta gida. To saboda haka shigo da wannan masara ba alheri bane, ba muna ƙara jaddadawa. Kuma duk masu neman shigo da masara a ƙasar nan wallahi marasa kishi ne. Shi yasa muke son gwamnati ta gane wannan, jama'a ƙasa su gane wannan, kuma duk kamfanin da yace sai ya shigo da masara wallahi muna nan akan bakanmu za mu yake shi.
To bari mu taka burki anan, za mu dora a cikin wani shiri nan gaba. To yanzu dai kamar yadda jama'a suka sani, ana shirin yin bankwana ne da shekara ta 2018 domin shigowa shekara ta 2019 da ta kasance shekarar zabe a Najeriya. To koyaya farashin kayan amfanin gona yake a Najeriya ga abinda wasu masu fataucin kayan amfanin gona ke cewa a kasuwar Tungankawo da ke yankin Kwantagora a jihar Naija.
Sunana Jafaru Baki Shigaloto a Kwantagora, ina aiki na wajen buhu sai da sesuwa.
Sayan abinci kenan?
Sayan wake da masara da dawa, ina sai sama mutane.
Wanda gashi wannan kasuwa ta kawo ya farashin abinci yake?
A farashin kasuwan kawo alhamdulillah, dan gaskiya an samu sauki kuma mutane ga sunan suna ta dauka.
Yanzu nawa ake sai da masara?
Yanzu masara ana sai naira 7,750.
Buhu kenan?
Buhu masara.
To wake fa?
Wake ja ana sai suwa 27,500, 28, wani 26, 16, 17,
2018
na jan wake. Fari muna sai suwa 15, 14, 16, haka muka sai.
Yanzu an kwatanta da farkon shekarar nan kamar watan daya da kuma shekarar bara, wane ya fi sauki?
Gaskiya ba na an samu sauki.
Bara nawa ake samun masara?
Bara abin da ake samun masara 10,000. 10,500 haka ake samun masara. Amma kuma yanzu gashi muna samun ta naira 7,750.
To me kuke ga ya kawo wannan saukin kayan abinci da ake da shi?
To muka alhamdulillah, wannan gwamnatin ta kawo mana sauki gaskiya, kuma kwarai mun ji daɗi.
Kamar ya aka gwamnati ta kawo sauki, ita ta kawo abincin koko menene ya?
To shugaban kasa ya ce mu tashi mu yi noma, kuma mutane sun zara damshi sun yi noma.
To kana ne noman da aka yi sai aka samu
gaskiya? Noman da aka yi shi yasa aka samu sauki, saboda kowa ya noma.
Sunana Almu Mai Waki a Kwantagora, anguwar Yamma.
Na'am. To farashin abinci bangaren?
Farashin abinci alhamdulillah, kaso gari na sai wake da wake da masara da dawa. Dawa na saye 7,000, masara na saye 7,700, wake na saye 18,17, ja wari kuma na saye 16,615, duka na saye. Ya dangace da yashi ne buhu da kyan shi da waken shi. Kuma alhamdulillah
da saukin da aka samu wannan,
wanga Allah ya kawo mana shi da gwamnatin Buhari, saboda gwamnati da mai adalci wadda ce a tsaya a yi noma, ko mun tsaya mun yi noma mu 'yan kasuwa, muna kwatanta dire da yadda kamata. Kuma Allah shi kara mata albarka.
Kaman buhu nawa ka sai yau?
Yau na sai buhu ya kai buhu 300 insha Allah.
Da wake?
Dawa da masara da wake.
To ina kake kai shi?
Ina kai Lagos, ina kai Abuja, ina kai Ibadan, duka da ina raba inda sauran jama'a suke insha Allah.
Kuma ana samu alheri?
Ana samu alheri insha Allah.
Yau ma dai anan shirin ya kammala. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da ma Julie Gresham mai hada sauti, da Zaharadini Sanifin Tuwa a Katsina, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaida Mustapha, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sa Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi inda yake cewa salam muryar Amurka. A yau ina kira ga masu ruwa da tsaki wajen raba kayan tallafi da kasar Saudi Arabia ta baiwa ƴan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin Najeriya da su ji tsoron Allah su raba waɗannan kayan agaji ba tare da san kai ba. Sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Hadarin Asuba daga Damagaran inda yake cewa salam BOA Hausa. Hakika yau ce ranar da kasar Niger ta cika shekaru 60 da samun yanci wanda za a yi wannan bikin a nan birnin Damagaran da fatan Allah ya sa a yi sallan nan lafiya a kammala lafiya. Sai sakon Shamsu Habibu Azare inda yake cewa rahoton da kungiyar Amnesty ta fitar na waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a Najeriya inda rahoton ya tabbatar da cewa kimanin mutane 4000 ne suka rasa rayukan su a shekarun nan bai zo mana da mamaki ba. Fatan mu dai shine Allah ya hada kan al'ummar mu baki daya. Amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Hajiya Amina Daura inda suka ce assalamu alaikum BOA Hausa. Kamata yayi a ce matasa suna wajen aiki ko kasuwanci amma sai gashi matasa sun maida kawunan su tamkar kendir suna kona kansu suna haskaka ƴan siyasa ta hanyar zama ƴan bangar siyasa. Allah ya kyauta. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Abdul Abdulhamid Jahar Zamfara inda yake cewa muna kira zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara damaran yaki da kungiyar mayakan Boko Haram biyo bayan sabbin hare-hare da suka kaiwa sojojin ƙasar mu Najeriya wanda ya hallaka su tare da jikkata waɗansu daga ciki.
A gaida muda shirin a kuma gaida Daula Salim da ra'ayoyin masu sauraron mu. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
A yau Talata. A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci akan ƙaryar da ya yi wa masu binciken manyan laifuka na FBI game da hulɗarsa da ƙasar Rasha. Wani babban jami'i a fadar White House ya faɗa a jiya Litinin cewa yayin da suka gana da shugaba Erdogan na Turkiya a taron kolin G20 na ƙasashe masu tattalin arziki da aka yi a Buenos Aires na ƙasar Argentina, shugaba Trump bai ce zai mika Fethullah Gulen ba. Wakilin kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwari kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tattaunawar da ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa nan take dai ba a sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba.
To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Sayyida Hamdun wacce ta haɗa mana sauti da injiniya mu na wannan lokacin Colonial Steno. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma can da dare.